Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Juma'a 19 ga watan Yuli shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Shugaba Donald Trump ya ci gaba da tambaya kan wasu mata 'yan majalisar wakilan Amurka su hudu na kishin kasar. Yau Juma'a Iran ta faɗi cewa ta musanta cewa wasu rahotanni daga Amurka da ke cewa wani jirgin ruwan yakin Amurka ya harbo wani jirgin Iran mara matuki a mashigin Hormuz. Tsohon shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya yanke shawarar daina bada bahasi a gaban wani kwamitin bincike da ake yi a bainar jama'a wanda ake zargin shi da cin hanci a lokacin mulkinsa.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnonin jihohin tafkin Chadi sun kafa wata gidauniya da zimmar tattara kudade domin farfado da yankunan da rikicin Boko Haram ya afkawa.
Mun yi magana ne akan yadda za mu samu tsaro a wannan yankin Nigeria, Niger, Chad da Cameroon, especially a wajen border.
Sannan za ku ji ƙarin haske akan gasar cin kofin nahiya Africa a zagayen wasan ƙarshe wato final wanda nan da 'yan sa'o'i masu zuwa za a kara tsakanin ƙasashen Algeria da Senegal. Bayan nan Mahmud Lalo zai gabatar mana da shirin sanar duniya Amurka. Sannan za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan sai ku gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Karatu Muhammad Hafiz Baballe. Kwanaki biyar a jere kenan shugaban Amurka Donald Trump ke ci gaba da jefa alamar tambaya ko wasu 'yan mata 'yan majalisar wakilan Amurka su hudu na kishin Amurka matan da shugaban ya zarga da yin wasu kalamai da a cewarsa na nuna tsana ne ga Amurka. A jiya Alhamis da yake magana da manema labarai a fadar White House, Trump ya ce 'yan majalisa daga jam'iyyar Democrat da aka zaɓa a karon farko da ake kiran su The Squad ya wajaba su kasance masu ƙaunar ƙasar. A lokacin da yake tare da Prime Minister ƙasar Netherlands Mark Rutte, 'yan jarida sun yi wa Trump tambaya akan yadda wasu suka dinga faɗin a mayar da ita ƙasar su a wani gangamin yakin neman zaɓe da aka yi da maraicen ranar Laraba. Bayan da Trump din ya caccaki ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokokin wato Ilham Umar wadda asalinta 'yan gudun hijira ce daga ƙasar Somalia, Trump ya ce waɗannan mutane ne da ke kishin ƙasar mu amma da naji abin da suke faɗa ban ji daɗi ba. Yau Juma'a Iran ta faɗa cewa bata rasa ko ɗaya daga cikin jiragenta marasa matuki ba, tana mai musanta wasu rahotanni daga Amurka da ke cewa wani jirgin ruwan yakin Amurka ya harbo wani jirgin Iran mara matuki a mashigin Hormuz. Mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Aragachi ya tabbatar da haka a lokacin da ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa ba mu rasa ko ɗaya daga cikin jiragenmu marasa matuki a mashigin Hormuz ba ko wani wuri daban, ya kara da cewa yana nuna damuwa mai yiwuwa jirgin yakin ruwan Amurka ne harbo wani jirgin Amurka mara matuki ba bisa kuskure. Shugaba Donald Trump ya faɗa a jiya Alhamis cewa jirgin yakin ruwan Amurka ya harbo wani jirgin Iran mara matuki da yiwuwa ma'aikatan jirgin ruwansu barazana a mashigin Hormuz. Tsohon shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya yanke shawarar daina bada bahasi a gaban wani kwamitin bincike da ake yi a bainar jama'a wanda ke zargin shi da cin hanci a lokacin mulkinsa. Lauyoyin da suke kare Zuma sun faɗa a yau Juma'a cewa tambayoyin da ake yi wa Zuma ba su kamata ba kuma babu adalci a cikinsu. A wannan makon tsohon shugaban ya ba da bahasi a gaban wani kwamitin bincike da gwamnatin ta kafa. Shugaban alkalan da ke binciken Raymond Zondo ya ce ba hurumin kwamitin bane ya ayyana cewa wani na da laifi a wannan zama, sai dai aikin kwamitin ne ya gudanar da bincike kan wasu zarge-zarge da ake yi. Shi dai Zuma ya sha musanta cewa ya aikata ba daidai ba, inda hakan ce hakan bincike da ake yi a kansa bita da kullin siyasa ne da nufin bata masa suna. Labaran na zo muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi sun ce bom ɗin da ya fashe a jami'ar babban birnin kasar Afghanistan Kabul ya kashe mutum biyu tare da jikkata mutum goma. 'Yan sanda sun ce fashewar bom ɗin da ta auku a yau Juma'a ta faru ne a kusa da kofar shiga cikin jami'ar Kabul. Mai magana da yawun shugaban 'yan sandan Kabul, Pardos Paranmaz, ya faɗawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa motoci biyu sun ƙone biyo bayan aukuwar fashewar. Sai dai har yanzu babu wata ƙungiya da ta ɗau alhakin kai wannan harin na Kabul, sai dai ƙungiyoyin Taliban da na ISIS da ke ta da ƙayar baya sun sha kai hare-hare a yankunan ƙasar ta Afghanistan. Yawancin yankunan Amurka na fuskantar matsanancin yanayin zafi yanzu haka. A arewa maso gabashin da tsakiyar yammacin ƙasar, yanayi a ma'aunin gwaji ya riga ya hau sosai, kuma ana sa ran zai iya ƙaruwa da ba a taɓa gani ba a cikin ƙarshen makon nan. An riga an gargaɗi jama'a a kansu yawaita shan ruwa a lokacin. Ƙwararru a fannin hasashen yanayi sun ce Amurkawa sama da miliyan 87 ke zama a yankunan da ta yiwu yanayin zai tsananta zuwa ranar Asabar. Ana sa ran yanayin zafin a Washington DC babban birnin ƙasar zai kai maki 43.3 a ma'aunin Celsius. Ƙwararru a fannin yanayi sun ce a wani ɗan lokaci yanayin zafi a Washington zai kasance kamar na yankin hamadar Death Valley na jihar California mai matsanancin zafi.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. A ƙarshen taron kwanaki biyu da aka gudanar a birnin Yemen na Jamhuriyar Niger, gwamnonin jihohin yankin tafkin Chadi sun kafa wata gidauniya da zimmar tattara kuɗaɗe domin amfani da su wajen farfado da yankunan da rikicin Boko Haram ya afkawa. Wakilin muryar Amurka a Yemen, Sule Mumin Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
La deuxième session du forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad.
Wakilin gwamnatin yankin Arewa mai nisa na kasar Kamaru kenan a yayin da yake gabatar da sanarwar ƙarshen taron gwamnonin jihohin yankin tafkin Chadi da ya gudana a ranakun Laraba 17 da Alhamis 8 ga watan Yuli a nan Yemen. A ci gaba da neman hanyoyin tayar da komatar da yakin Boko Haram ya haifar, gwamnonin sun kafa wata gidauniya domin tattara kudaden da ake bukata don shafe hawayen al'ummomin jihohin su, inji gwamnan Borno Professor Baba Gana Umara Zulum.
Mun yi magana ne akan yadda za mu samu tsaro a wannan yankin Nigeria, Niger, Chad da Cameroon, especially a wajen border. Kuma mun yi magana yadda za mu yi kawo masu sulhu ga abubuwan da yake faruwa, especially matasa wanda ba su da aiki. Kuma yadda za mu gina makarantu, hanyoyi da makamantarsu. Ni gwamnan Borno, bayan abubuwan da muka kuma na samu president na Niger, yadda za mu karfafa border namu musamman cewa wannan ta'addancin da yake faruwa an rage shi. Talakawa musamman masu kasuwa mun tabbatar musu cewa za mu bude hanyoyinsu wanda za su samu kasuwa daga Borno zuwa Chad, zuwa Cameroon, zuwa Niger. Na biyu kuma za a tallafa ma wanda ba su da karfi su samu sana'a. Aikin noma da wayansu abubuwa da yake faruwa.
Dani wasu kasashen yammacin duniya suka fara bayar da gudunmuwar kuɗaɗe, yayin da wasu suka yi alƙawarin bayarwa a nan gaba, lamarin da ke ƙarawa jagororin wannan yanki ƙwarin gwiwa, kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Yobe Baba Malam Wali ya shaida mun.
Gwamnatin Germany ta ce za ta bada euro at million 40 za a fara wannan. European Union ta ce za ta bayar da euro million 5. UK ta ce za ta bata miliyan 2. To sauran wayannu gwamnati kuma har yanzu sun ce akwai hanyoyin da za su kara akan wayannan ayyukan da za a yi.
Gwamnonin waɗannan jihohi kimanin 8 sun jaddada aniyar ci gaba da tantaunawa a tsakanin su a ci gaba da yunkurin samar da ci gaban da ake fatan samarwa al'ummomin da ke zaune a yankin tafkin Chadi. Sabili kenan kasar Kamaru ta amince ta karbi bakuncin irin wannan haduwa a shekarar 2020. Ambasada No Mamman shine sakataren zattarwar hukumar raya tafkin Chadi CBLT.
Wurin da za a yi taro na gaba dama shine yake bada wahala. Kamar sun karba cewa can za a sake yin taro mai zuwa. Sa'an kuma sauran abubuwan da aka ce ana son a yi a taimaka ma yan gudun hijira su ma dai an tattauna an nuna cewa za a yi kokari. Matsalar da ake samu tsakanin iyaka ta kasashen mu nan ma ana son a duba a gani a gairin taimakon da za a kai ma mutane.
Gwamnan Difa Muhammad Mudur ne aka zaba domin shugabancin kungiyar waɗannan gwamnoni, kuma a cewar shugaban majalisar mashawartan karkarar ta Difa Mahir Ligari, za ga aiki da cikawa.
Insha Allah kowa da kowa zai dafa mishi baya yanda aka dauki niyya. Insha Allah sai dai kuma abun yafi na da, lalle ba za a ja baya ba tunda kaga wannan matsalolin da muka shiga cikin su, banda hadin kai da aiki da zamu wata matasa da mata, babu abun da zamu sa gaba illa shi don mu samu huta cikin wannan matsaloli.
Taron na birnin Yamai yayi amana akan cewa sarakunan gargajiya da shugabannin addinai da kungiyoyin kwararren kula da na mata da matasa na da rawar takawa a wannan yunkuri, saboda haka aka yanke shawarar basu cikakken matsayi wajen aiwatar da dukkan shawarwarin da aka tsayar a yayin wannan haduwa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Allah hada kanmu a tsirar kanmu so juna, zama na mutunci da lumana, kuma babu nifaka da hiyana, sai man girma kuma da lumana. Sabon tsari na Afirka na Nkuruma hakika gwarzona, yayi mulki nai babu hiyana, ya ce kowa ya shigo gana da fari da baki na Afirka na.
A gaida Sule Mummuni Barma. To nan da wasu 'yan sa'o'i masu zuwa ne za a kara tsakanin kasar Algeria da Senegal a wasan karshe na gasar cin kofin nahiyar Afrika da kasar Masar ke karbar bakunci. Za a buga wasan ne a babban filin wasan Alkahira, babban birnin kasar ta Masar. To ko yaya wannan wasa zai kaya? Tambayar kenan da abokin aiki na Muhammad Lalo ya fara yi wa Rilwano Malikawa, wanda ke fashin baki kan wasan kwallon kafa kuma kakakin kungiyar Kano Pilas a Najeriya.
Wasa ne wanda yake akwai gwanaye a cikinsa da kowa zai kokari ne da cewa ya baje hajjarsa, kuma aka sa a gwanayen guda biyu da za su jagoranci kungiyar guda biyu da a kasa ɗaya gasar Premier ta Ingila suke bugawa. Daga ɓangaren kasar Senegal, an wasa ma ne kusan kungiyar kwallon kafa ta kasar Senegal ita ce take a kafatarsa, inda zai zama cewa shi ne zai zama zakarar gajin daɗi, shi zai jagoranci wannan kungiyar ta kai ga nasara. Daga ɓangaren kungiyar kwallon kafa ta kasar Algeria, an wasa Maharez, wanda shi ne ba su dama a wasan da suke gudana kusa da na ƙarshe da Najeriya, kwallon da ya je ta fada da tashi daga lokaci wato minti 89 da ke da kwallo ta hanyar bugun tazara da ake cewa tirkin zuwa ga ragen Najeriya, wanda ya hana Najeriya zuwa matakin wasan ƙarshe. Shi Maharez shi ne ɗan wasan ƙasar Algeria da mutanen ƙasar Algeria, da dukkan magwazan ƙungiyar kwallon kafa da ƙasar Algeria suka dogara cewa shi ne zai jagoranci wasan domin samun nasarar ƙungiyar ƙasar Algeria.
Amma wasu suna tunanin cewa ba lallai ba ne don ɗan wasa ya yi zarra a club ɗin da yake bugawa a ƙasashen waje kuma yi tasiri a wasan ƙasashe da zai buga. Misali, idan aka duba yanayin kamar ɗan wasan ƙwallon ƙafan Argentina Lionel Messi, zaka ga ai akan ɗan samu gazawa wani lokaci, mutane suna korafin bilashe wata gasa ta fice ba ga ƙasarsa.
Gaskiya ne wannan, ai wannan al'ada ce ta ɗan kasashen Messi. Har yanzu kafar Argentina tana ta kai tun Lionel Messi har yanzu bai masa wani abin a zo a gani a wasan da yake cin ta ƙasarsa ba. Amma kun yi wani abin ta ba kuma wani yana taka rawar gani, kuma wani abin mu a Afirka yana tasiri. Misali, akwai ɗan wasan da kanya dai idan babu shi, amma kasa ita kanta matsalin ta karɓa gwamnatin gasar, ai an yi tufafin cewa dogaro da 'yan wasan da kuma al'ummar kasar da masu ruwa da ke wasan kallon kafa suke ne tsoro, kun ba Muhammad Salah kuma kungiyar ta kasan Masar ba su isa kamar Abdul Agani ba duk wanda ya samu kallon kokari ke da sana a ce ma mu kama ne ji da kallo a ranar da suka yi kallon gaskiya da ba'uwa aka fada shi daga gasar saboda dogaro da kan wasa guda daya sai idan ka dauki ta kanta kafar ta Senegal wahala da kudin da cin har kafin ta zo ga wannan mataki ta dogara cewa idan ba ma ne kamar kungiyar da za ta dogari ba ka dauki ita kanta Najeriya aka yi sai idan ba Igalo ana ganin ka babu wani wanda zai iya jefa kallo a ranar har kuma ta a matsayin zama ne jefa kwallo a raga najeriya ta tafi da masu jefa kwallo a raga wato yan gaba har kusan guda tara wanda najeriya ta tafi yawan yan wasa yan gaba masu jefa kwallo a kasashen da suka je wannan gasa amma najeriya ko da yadda ne cewa idan ba Igalo ba ne babu kamar wanda zai jefa kwallo a raga.
Menene karfi ko raunin waɗannan kungiyoyi biyu da za su kara a wannan wasa na ƙarshe?
A hakikanin gaskiya kungiyar Allah ta tafi Algeria a wannan wasan kusan tafi kowace kafa a Afirka kewa da yan wasa ko kuma da suka fara cikin shi domin a yanzu nan da nake da kai zuwa ga kungiyar kallon kafa ga Algeria kan je da kallon goma sha daya zuwa sha biyu a raga amma ta komai bi ka sala ta jefa mata cikin wasanni biyar zuwa shida da sai ga tun daga matakin rukuni har zuwa matakin wasa na 16 har zuwa matakin wasa na kwata final da matakin wasa na kwata da na karshe da kuma wannan wasan da za ta buga wanda shi ne ma ake sa idan shi maharaj ya sanar da jefe sai ta kai jefa kallon guda biyu domin ya dage kan wasan Najeriya idan ya gane da yake da kallon biyar yanzu a raga ya samu nasara samu takalmin da ake sa ne daraja na ga sarkin ko kan kallon kafa ta yasa da ake haka shi ma sa ne kuma yake da rufi ma ne na sarkin kallon yake gare shi sai yake ji a zai zuba biyu ya samu biyar domin ku doki abin da ya gane ya riga kallon biyar a raga a wasannin da Najeriya ta buga to kaga wasan ne gaskiyar magana kafa Najeriya ta fi kasar Senegal samun damar yadda za ta buga wani wasa da kan akari da yadda ita kanta kasar ta tawo a wasannin rukuni har zuwa matakin wannan wasa ita kuma sanin damar da take da shi shine mai horar da yan wasan yana da cikakken haɗin kai da goyon bayan yan wasan sa domin tarihi ya tabbatar da cewa kafin a tawo gasar ma yan wasan ne suka lalabe kuma wasan kullun kawai ta kasar Senegal da gwamnatocin kasar Senegal ta su taimaka su bata da wannan horar da yan wasan sun ce a matsayin sa na tsohon ɗan wasan kasar Senegal za su bayar cikakken haɗin kai da goyon bayan kuma suna da yaki ne cewa abinda bature ko dan kasashen waje zai zo ya koya miki wannan ne horar da yan wasan da zai koya miki ko raka shi da kike da ita yana da kicin haɗin kai da goyon bayan yan wasan sa za su ba shi dukkan haɗin kai da suke so su ga cewa wata magana da suke gwamnatocin kasar su kafin su kawo mata sun cikawa yan kasar buri sun ba mara tasiri.
Lirwanu Malikawa kenan kakakin kungiyar Kano Pillars a Najeriya. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ya ce karfe 11:17 na safe ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Ai yanzu ana ci gaba da cece-kuce dangane da wasu kalaman da shugaban Amurka Donald Trump ya yi kan wasu mata 'yan majalisar dokokin Amurka su hudu. Kalaman da bangaren 'yan Democrat da mutane da dama suka danganta da na warin launin fata. Yau kan wannan batu shirin duniyar Amurka zai mai da hankali a kai. Sunana Mahmud Lalo. To kamar yadda aka ji a shimfidar shirin har yanzu ana ci gaba da kairuwar rana kan wasu kalamai da sakonnin Twitter da ake dangantawa da shugaban Amurka Donald Trump waɗanda mutane da dama suka dauke su a matsayin kalamai na nuna warin launin fata. A farkon makon ne shugaba Trump ya shiga shafinsa na Twitter ya wallafa wasu kalamai da suka yi kira ga wasu 'yan majalisar wakilai mata da su koma kasashensu na asali masu fama da manyan laifuka idan ba su gamsu da yadda ake yin mulki a nan ba. Sannan baya ga haka shugaban na Amurka ya kuma nanata matsayinsa duk da cewa an yi mai ca bayan da ya yi waɗancan kalaman.
You look at what they've said. I have clips right here. The most vile, horrible statements about our country, about Israel.
Idan ka kalli abin da suka faɗa akan ƙasarmu da Isra'ila da sauran wurare, ina da shaida yanzu haka a nan. Kalamai ne munana masu ban tsoro. Ya rage gare su, za su iya yin abin da suke so. Za su iya tafiya, za su iya zama. Amma dai ya kamata su kaunaci ƙasarmu su kuma yi abin da zai gyara ta. To 'yan majalisar wakilai Alexandria Ocasio-Cortez na ɗaya daga cikin 'yan majalisun da shugaba Trump ya jefa wa waɗannan kalamai.
And so the first note that I want to tell children across this country.
Abu na farko da nake so na faɗa wa yaran ƙasar nan shine ko da shugaban ku ya faɗa sani cewa wannan ƙasar ku ce kuma ƙasar kowa da kowa ce.
And it belongs to everyone.
To dangane da wannan cece kuce da ake ta yi, na tuntubi Dr. Nasir Damowa, mazaunin jihar Florida nan Amurka, wanda ke fashin baki kan siyasar kasar. Na kuma fara da tambayar shi ta irin mahangar da yake kallon wannan sabuwar takaddama.
To, ni a ganin na kawai siyasa ce shi da mai wannan shugaban Amurka na siyasa ta yanda su sabon siyasa ba. Na inda za a hito karara ana nuna wasu abubuwa wanda ke can inda aka rikiwa ba wani shugaba da ya taɓa yin irin wannan kamar an sa sun ce akwai su shugaban da ake can bayan wajen 18-something.
Tun ƙarni na 19.
Na 19 ya wanda akwai suna da irin wannan an riga an san suna ne ƴan wada launin fata ne. Amma idan suka shiga cikin wannan gidan shugaban ƙasa ba sa irin kalamai irin wanda yake. Ko aka saki masu fashin bakin siyasa abinda suke nunawa kenan.
To, Dr. A iya cewa kenan rashin gogewa ne ya sa yake waɗannan kalamai idan aka la'akari da cewa ya kwashe kusan shekara huɗu kan karagar mulkin koko dai yanayin irin zubin siyasarsa kenan.
A to, gaskiya ba gogewa ba ne, ganganci ne kawai. Kaga duk da su in kasawa a yi a ƴan jam'iyyar tasa. Gashi ba sa son wannan abin da yake, amma ba su da ainihin ciki ce su magana saboda yanzu. Fatin gaba ɗaya na Republican ya koma nashi duk waɗanda yana da hukumutun kashi 90 cikin 100 na Republican shi suke goyon baya saboda suna jin tsoron shi. To, kaga shi bai da wani miya ta ce yana ganin ba wani amfani ya ce ya sake dawowa ya daina waɗannan makalaman da yake. Shi ya san da cewa kalaman ba su da kyau, amma kuma ya san da cewa waɗannan kalaman suke sa waɗanda ke goyon bayan shi su. Suna da wannan kuzari na koda za a yi zaɓe sai zaɓe.
To, a irin taku mahangar kamar me kuke hasashen zai iya faruwa a wannan zaɓe da aka tunkara na 2020?
To, wannan sashe za ka yi dai irin wanda ne na alƙaluma na fashin baki. Abinda yake da yanzu masu goyon bayan shi duka ‘yan aka sa duka ba ‘yan Republican sai ba duka Amerika gaba ɗaya, kamar kashi 40 ne zuwa 43. To, kuma wannan ba zai ba kowa dama ya sake da cin zaɓe ba a Amerika in don kana da kashi 40 zuwa 43. Dole sai ka faɗaɗa. To, abinda zai faru shi ne idan su masu abuka a dawo shi ba su samu abin nan ba suka fitar da nasu mutane ba suka yi to zaɓe. Sannan kuma ka san akwai independent waɗanda yake su ba su da jam'iyya.
In takara masu zaman kansu
kamar su ma 'yan ƙasar da Amerika ka san idan za ka yi rajista za ka yi rajista ko Republican ko Democrat ko kuma independent. To, idan kowancan lokaci da ya ci zaɓe sun kashi ko 23 ne sun zaɓe shi na independent ne. To, yana gani in yana samun kashi 23 daga cikin nasu zai ci zaɓe. Kuma ko masu fashin bakin siyasa ka suke gani. To, amma inda yake da matsala shi ne su waɗannan independent ɗin ba su abinda yasa suka zama independent saboda ba su goyon bayan irin aƙidun kowace waɗannan manya-manyan jam'iyyu guda akasarin shi yasa suka zama independent. To, su kuma irin waɗannan maganganu na warin launin fata ba su son su. To, idan suka fito zaɓe da wuya ya ci, inda ba su zaɓe shi ba da wuya ya ci.
To, jama'a, da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya fi mu. Da za mu dalilin ɗaukacin waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shiri, musamman ma Hadiza Kyari da kuma Julie Leathers Gresham. Ni Mahmud Lalo nake cewa a hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu kuma sai sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sa sakonmu na farko ya fito ne daga Haruna Abdulmumin Maigudu. Yace a yau na shigo wannan filin ne domin taya ɗan al'ummar garin Goza murnar dawowar sarkin garin wato Alhaji Muhammad Shehu Tinta bayan gudun hijira da yayi sakamakon matsalar tsaro. Alhamdulillah wannan ya nuna cewa ana samun nasarar kawo ƙarshen matsalar tsaro a ƙasar mu. Amma kash sai gashi an ƙara kai wani hari a jihar Sokoto. Allah ya ƙara kawo mana ƙarshen wannan matsala. Amin. Daga nan sai sako daga Alirab Kana Gashuwa yace ina kira ga gwamnatin Najeriya ta san damuwar Fulani. A bar su su yi walwala a cikin ƙasa da dukiyar su, a daina takurawa Fulani makiyaya domin ba su da wani bangare a Najeriya ko ina akwai su. Sai kuma sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Salifu Bukar Tamsuwa da Muhammad Dini Tamsuwa suka ce assalamu alaikum VOA. Tabbas ko kawar da kungiyar alƙalan ƙasar Chad ta yi kan tabarbarewar harkokin shari'a a ƙasar abin damuwa ne. Da fatan gwamnatin za ta duba wannan lamari cikin gaggawa domin samun magance matsalar. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Haruna Muhammad shugaban kungiyar muryar jama'a. Yace kai cho garin daɗi na nesa jihar Katsina jihar shugaban ƙasa Buhari ce, amma har yanzu babu wani abin a zo a gani da jihar ta amfana da shi a wannan mulki na Buhari da gwamna Aminu Bello Musari domin garajiya da yau. A baya katin ganin likita muna sayan shi naira 10 zuwa 20 amma yanzu naira 100 muke saye. Taito kowa ya tuna bara bai ji daɗin bana ba. Sakonmu na ƙarshe ta fito ne daga Nasiru Kainuwa Hadeja. Yace mahaifiya ce mai iya barin hawayen ta ya zuba, matukar hakan zai hana naka zuba. Mahaifiya ce ƙarshen ƙololuwar farin ciki a gare ka. Ya Allah ka ba mu ikon faranta wa iyayenmu rai. Ina ma dukkan al'ummar musulmi barka da wannan rana. To jama'a ku ci gaba da aiko mana sakonni da ra'ayoyinku, muna godiya. Ku huta lafiya.
A gaida Binta Esiyaro da wasiƙun masu sauraro, yanzu kuma sai labarai amma a takaice.
Kwanaki biyar a jere kenan shugaban Amurka Donald Trump ke ci gaba da jefa alamar tambaya kan ko wasu mata 'yan majalisar wakilan Amurka su hudu na kishin Amurka. Matan da shugaban ya zarga da yin wasu kalamai da a cewarsa na nuna tsana ne ga Amurka. A jiya Alhamis da yake magana da manema labarai a fadar White House, Trump ya ce 'yan majalisa daga jam'iyyar Democrat da aka zaba a karon farko da ake kiransu The Squad ya wajaba su kasance masu kaunar ƙasa. Yau Juma'a Iran ta faɗi cewa ba ta rasa ko ɗaya daga cikin jiragenta marasa matuki ba. Tana mai musanta wasu rahotanni daga Amurka da ke cewa wani jirgin ruwan yakin Amurka ya harbo wani jirgin Iran mara matuki a mashigin Hormuz. Mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Argachi ya tabbatar da haka a lokacin da ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa ba mu rasa ko ɗaya daga cikin jiragenmu marasa matuki a mashigin Hormuz ba. Tsohon shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya yanke shawarar daina ba da bahasi a gaban wani kwamitin bincike da ake yi a bainar jama'a wanda ke zargin shi da cin hanci a lokacin mulkinsa. Lauyoyin da suke kare Zuma sun faɗa a yau Juma'a cewa tambayoyin da ake yi wa shugaba Zuma ba su kamata ba kuma babu adalci a cikinsu. Hukumomi sun ce bom ɗin da ya fashe a jami'ar babban birnin ƙasar Afghanistan Kabul ya kashe mutum biyu tare da jikkata mutane 10.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Kafin mu sallama da ku, muna miƙa saƙon taya murna ga iyalan Sanata Bukar Abba Ibrahim da na Alhaji Alƙali Shattima na ɗaurin auren 'ya'yansu Dr. Abande da Fatima, wanda za a yi gobe idan Allah ya kai mu a masallacin Shattima Ali Mangunu da ke layin Gambomi a jihar Maiduguri da misalin ƙarfe 10 na safe. Allah ya sanya alkhairi, Allah ya bada zaman lafiya. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin ta kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Carl Salin Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin yau da gobe.